أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركة مدهات بواتك وانا مسلاتي مسلاتي الهج عمر ودا كينا ميكيرا a cikin garin Funtuwa a jihar Katsina. Mun haɗu daidai wannan lokaci yammacin Laraba 22 ga watan Ramadan ta shekara 1447, wadda ya daidai da 11 ga watan March shekara ta 2026 miladiya. Ma haɗu domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma. Muna cikin Suratul Baqara. Kafin mu ci gaba da tafsiri, mu tashi inda muka kwana, muna maraba da babban malaminmu, jagora cikin jagororin sunna a wannan jiha, Gwani ɗan Gwani, kuma chief imam na masallacin Zaria Road. Muna addu'a Allah ta'ala ya gafarta wa liman Malam Sa'idu,
amin,
irin tarbiyya da ya bayar a cikin gida na samar da mahaddata gwanayen Alkur'ani mai girma a mataki na ƙasa bisa tarbiyyan wannan dattijo da waɗanda ya karantar a garuruwa mabambanta. Duka muna addu'a Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi,
amin amin.
Akwai ɗaya daga cikin yan uwa a Zaria, matashi mai kaifin hadda kwarai da gaske, ya ɗauki lokaci yakan ja min baki in za mu yi tafsiri a Zaria, kuma na samu gayyata a waɗansu wurare wani lokaci mukan je da shi. Alaran ma Malam Mustapha, wadda Mustapha Ja'far muke ce masa, mahaddacin Alkur'ani ne, yana cikin waɗanda Allah ta'ala ya ma baiwan kaifin hadda. Yanzu lecturer ne a ABU, yana karantar da Turanci a Faculty of Art. So a gidan Gwani Malam Sa'idu ya karatu, amma babu shakka albarkan haddasa ta faɗaɗa ƙwarai da gaske lungu da saƙo a Zaria. So Gwani, muna maka barka da zuwa. Allah maɗaukakin sarki ya to Gwani, jama'a za su buƙaci yawa a zo ba a sa albarka ga wanda. A ICD ne shi ne gwani dan gwani ai wani ne gwani a shi kuma ɗalibin sa ne shi alaran ma Mustafa Ja'far ba ɗalibin su su gwani ne ina kwatance ne da shi Allah madaukakin sarki ya ƙara albarka
amin
wani ba za a ba wasu kalmomi da za a faɗa mana na
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمو من جن دائني لكم كوكاوا جن دائي دا الله يأذر تامو دا دكتنورا wanda ba san da muke so mu rabu da shi muna so kodewa shi muna tare da shi har abada ko kawon kuma yadda naga mutane sun fara sanyi wajen zuwa da wuri da kuma halartar karatu tsakani ga Allah samun mutane musamman malam samun shi irin wannan da commitment din shi amma a ce a zo a mana karatu tun daga farkon Ramadan har yanzu yana nan bai gudu ba gaskiya to mu bai kamata mu gudu ba ya kamata a ce himmar ta ƙaru tun san da aka bude na so na taho to kun san ina jagorancin kwamitin tafsir na funtuwa to kuma dole muna zirga-zirga minan da kuma namu karatu kan shi yasa zaman yake da wahala amma da mu ma da mu za a yi ta zama har a kammala idan ko yanzu ma da na zo na ce zan zauna saboda ana cikin wannan kuma zan tashi in wani wurin to babu dadi ina cikin ku kuma ku ga na tashi tsallam sai na koma gefe guda wannan dai gaskiya ina kira gare mu don Allah a ƙara himma ba malami ya kamata ya jira dalibai ba shi dakta ba alfahari ba ko ya kira kanshi dalibi to malami ne dai yawwa dan haka samun abu a wajen malamai irin su ba karami bane kuma ina nan kan bakana ina gwani wannan karin ya kamata ka hinka tahi a imana din nan insha Allah amma abinda dakta ya gani da lokacin da aka sa da yan committee sai a sanar insha Allah alhamdulillah to Allah ya sa albarka masha Allah alhamdulillah Allah ya sa karatu lafiya masha Allah assalamu alaikum
mun gode sosai masha Allah yawa to ɗan uwa musulmi in ba ku manta ba a jiya mun fara shirkin fadin Allah ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir na'am
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس
نعم
ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
الإمام أحمد بن حنبل الله مدوكين سركي غفرت مسا إمام أهل السنة والجماعة يا رويتو حديثي دا إسنادي إن قدتتكم مسند wadda manyan malaman da suka yi rubutu kan asbabun nuzul duk sun ambaci ruwayarsa a cikin littattafan su kama al-Imam al-Waqidi a cikin littafin sa asbabun nuzul da al-Imam Suyuti da babban malami Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi al-Wadi'i a cikin littafin as-sahihul musnad min asbabun nuzul duka sun ambaci ruwayar al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam Ahmad bin Hanbal yace haddathana Khalaf ibn al-Walid haddathana Isra'il an Abi Ishaq an Abi Maisara an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kara yadda a gare shi yace lamma nazala tahrimul khamr lokacin da Ubangiji ta'ala ya saukar da haramcin giya qala a lokacin sai Umar dan Khattab ya ce Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya Allah kai mana bayani bayani na karara dangane da giya to a daidai wannan lokaci fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka yas'alunaka anil khamri wal maisir suna maka tambaya dangane da giya da caca kul hijima ismun kabirun to kace da su a cikin giya akwai zanibi mai girma a wata ruwayar ko ta kira'ar hijima ismun kathirun wato akwai zanubai mai fadi mai yawa wa manafi'u linnas amma kuma akwai amfani ga mutane saboda ana samun waɗanda suke siyo giyan da farashi mai arha da ƙasar Sham sai su siyar da giyar a ƙasar Makka da farashi mai tsada to sai su samu riba mai yawa to wannan ribar da suke samu wajen hudda ko kasuwancin giya da kuma abinda akan samu na kuɗi ba tare da an wahala ba a harkar tata shine Ubangiji Ta'ala ya hada yace wa manafi'u linnas na ba shi ba batir ne sun yi kuku na
ina sola kai sola
mun gane ko wa manafi'u linnas da amfani ga mutane amma Allah ta'ala ce wa ismukuma akbaru min nafihima matsalar da take cikin hudda da giya ko abin da ke daukan ma'anarta wato wiwi kuken da sauran kayayyakin barasa matsalar da take cikin yin tata mun gane ko da dukkan nau'ukan tata to babu shakka matsalar tafi amfanin yawa ina fatan mun fahimci wannan da kyau to sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wato Umar dan Khattab shine ya ruku ya ruki Allah sai Allah ta'ala ya amsa addu'ar sa sai ya saukar da wannan aya da muke akan ta cikin suratul baqara mun gane ko fa du'iya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fa quri'at alayhi sai aka kira Umar dan Khattab sai aka karanta masa wannan aya yas'alunaka anil khamri wal maisir da ya saurari ayar da kyau sai ji har yanzu akwai buƙatar ƙarin bayani da samun matsaya kwara ɗaya faƙala Umar ɗan Khattab ya ƙara cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya Allah ta'ala ka saukar mana da bayani bayani na yankan shakku bayani mai warkaswa dangane da giya to fa nazalat la ayatul lati fi suratin nisa'i to sai ayat suratul nisa'i ta sauka fadin Allah ta'ala ya ayyukal ladina amanu la taqrabu salata na'am
ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuba
kul sab ala ramba sai Allah ta'ala yace ya ayyukal ladina amanu ya kumun mune la taqrabu salata kar ku rika zuwa salla kar ku kusanci masallaci da nufin ku yi salla wa antum sukara a lokacin da kuke cikin maye hatta ta'lamu ma taqulun har sai mayan ta sake ku sai kun wattsake daga maye ko marisar da kuke ciki sanadiyan shan kayan barasa mun gane ku to sai Allah ta'ala ya saukar da wancan nan aya فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم اذا اقام الصلاه سيذن مي كران صلر مسلاتين منزل الله صلى الله عليه وعلى وسلم ان يا تاكي yana ikama in yayi ikama ya kare nada Allah ya qarabanna salata sakranun sai ya daga murya bayan ya kammala kiran sallah kuma sai ya goya da cewa kar wanda yake cikin maye yace zai zo masallaci an gane ko mai kiran sallah bayan ya kira sallah in an daidai ta sau an yi ikama to kalliman yi kabbaran harma sai mai kiran sallah ya daga murya ya ce banda mai maye duk wanda yake cikin maye kai ya kusanto sallah to haka aka dinga yi tsawon lokaci to lokacin da aka saukar da wannan aya na cewa wanda yake ya sha wani abu da ya bugar da shi yana cikin maye kar ya zo masallaci sai ya mayanta sake shi ita ma wannan ayar aka karanta wa Umar dan Khattab fa qala still da ya kare cewa Allahumma bayyin lana fil hamri bayanan shafiya Allah ka kara saukar mana da aya karo na uku dan ta fayyace mana bayani kwara daya dangane da giya mun gane ko kaga wancan ayar ta sauka ta farko ta muke akan ta wanda aka nuna akwai ma wani amfani kadan abin da ya shafi mu'amala da giya din amma dai aka tabbatar da cewa cutar wanta yafi amfanin ta yawa aya ta biyu kuma ita ta ce to sanda sallah ta kusanta ne in lokacin sallah ya kusa shiga to ka duk wani dan shaye-shaye ya sha wani abu in koye sakaci ya sha wani abu to ko an kira sallah babu shi ba shi da dama ya je masallaci sai sallah ta sake shi daga nan kaga sai aka bawo abuwa sai mayar sai kayan shaye-shaye sai maye ya sake shi sannan ya kusanci masallaci sannan ya kusanci sallah to lokacin aka samu mutane da yawa suka nisanci san giya a dab da lokutan sallah dan gudun kar lokacin sallah ya zo alhalin kuma suna cikin maye to sai dai Umar bai hakura ba ya kara yin wancan addu'a da ya saba Allah ka saukar mana da wata aya da za ta fayyace hukuncin giya to anan ne fa nazalatil ayatul latifil maida sai ayar da ke cikin suratul maida ta sauka يا أيها الذين آمنوا
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم
Allah ta'ala ce ya ayyukan ladina amanu ya kuma mudai innamal khamru lallai giya wal maisiru da chacha wal ansabu da gumaka wal azlamu da karakara rijisun min amali shaytani dukkan waɗannan kazanta ce cikin ayyukan shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ku nisance su in kuka nisanci shan kayan maye ba shan giya ba shan wuiwui ba shan koken ba shan shalashu da sauran dukkan kayayyaki masu bugarwa kuka nisanci tata kuka nisanci bauta ma wani Allah kuka san nisanci dukkan tambi to babu shakka Allah ya muku alƙawarin aljanna za ku samu babban rabo shine fattanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu ayyuki bainakumul adawata wal baghdha sannan dai kadai shedan yana so yayi amfani da daman shaye-shaye da ake yi shaye-shaye da waɗansu mu suke yi shedan yana so yayi amfani da wannan damar ya jefa gaba da kiyayya da kin juna tsakanin ku a koma ai ta fada wane saruwa ne wane jifuwa ne wane kai ba wani hari duk saboda kayayyaki na barasa kayayyaki na shaye-shaye shedan ya jefa gaba da kiyayya tsakanin ku shine innama yuridu shaytanu ayyuki bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa an salah sannan in kuna shirka yakin barasa kuna tata sai shaytan yayi amfani da wannan daman ya hana ku karatu ya hana ku ambatan Allah ya hana ku karanta alqur'ani in shaye-shaye ba zai iya karanta alqur'ani ya fahimta ba zai iya karanta alqur'ani ya haddace shi ba ya hana ku ambatan sallah ya hana ku ambatan Allah kai Allah yake wa an salah hatta sallar dan shaye-shaye sai ta yi rawa Allah yake fa hal antum muntahun za ku tuba ku bari ya ku fata sa za ku daina shaye-shaye duk inda kuke an gare ko za ku tuba ku bari Umar dan Khattab ya ce mu kam ana saukar da wannan aya cikin suratul maida sai muka ce in ta haina mun tuba mun bari sai suka daina. To kuma duniya bata gushe tana daukan ɗan shaye-shaye wanda aka yi musu wa'azi suka tuba suka bari, kuma Allah ta'ala ya azurta su da ilimi ko dukiya ko wani nau'i na daukaka an jade ana samun irinsu wanda asalinsu ɗan shaye-shaye ne, amma aka yi musu wa'azi aka yi musu nasiha sai suka tuba suka bari. Misali babban malami al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi Allah madaukakin sarki ya gafarta masa, wanda wannan malami an haife shi hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 541. Al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi kafin ya rasu ya rubuta littafi At-Tawwabin. Daliban ilimi ɗan uwana ku nemi wannan littafin. A cikin littafin nan ya kawo tarihin al-Imam al-Qanabi. Al-Imam al-Qanabi yana daga cikin ɗaliban Shu'bah ibn al-Hajjaj, yana kuma cikin ɗaliban Imam Malik ibn Anas, Imam Dar al-Hijra. Amma tarihin al-Imam al-Qanabi yana da ban sha'awa sosai, musamman ga mutumin da ya zurfe cikin shaye-shaye in yana so ya tuba. To wannan bishara ce gare shi, in yana so ya aiki da faɗin Allah ta'ala, fahal antum muntahun, za ku tuba, za ku bari, ku yarda karan sigari, ku yarda wuyi-wuyi, ku yarda koken, ku zubata dukkan kayan barasa. In kana so, to kana da magabata wadda sun yi shaye-shaye, amma da aka yi musu wa'azi suka ji irin waɗannan ayoyin sai suka bari. Na daga cikin su al-Imam al-Qanabi. Ku samu wannan littafi gashi a hannuna At-Tawwabin na al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi a shafi na 236. Mun gane ko? Tarihin mazaje na 85 shine na 85 ya kawo tarihinsa da isnadi har zuwa ga ɗansa ɗan al-Imam al-Qanabi. Ɗansa na cikinsa yake cewa mahaifina a farkon al'amarinsa kamar yadda ya bani labari cewa ɗan shaye-shaye ne, shi ɗan jangul ne, za a zauna a jangul a yi shaye-shaye. Shi ne yake kana abi ya sharabun nabi, mahaifina ɗan shaye-shaye ne, wa ya kabul ahadar, kuma yana bin yara ‘yan daba ‘yan sare-sare. Ɗan shi yake ba da labari, yadda kuma mahaifinsa ya faɗa masa. Yace fada'ahum yawman, ranar da kansa mahaifina ya kira taron ‘yan tauri, ire-irensa, ‘yan daba, ‘yan kalare, area boys, sai aka haɗa su mara sajin magana ‘yan shara, kaga kowane gari da abu, ko ina terminology ne irin nasu, kowane gari da sunan da suke kiransu. Sai ce sai ya gayyan ‘yan tauri, ya gayyan ‘yan daba. Wa qa'ada 'ala al-babi yantaziruhum, sai ya tsaya kawai bakin kofar gidansa yana jiran sauran ‘yan daba da ya gayyata su zo. Suna haɗuwa a hankali suna zuwa ɗaya bayan ɗaya. Dikin shaye-shaye. Yadda to yana zaune da shi da sauran abokai da suka fara zuwa. Famarra Shu'bah, sai ga Shu'bah ibn al-Hajjaj ya zo zai wuce. Shi kuma a lokacin babban malamin hadisi. Sai ga shi ya zo zai wuce ta gaban al-Qanabi a lokacin yana cikin ‘yan shaye-shayensa. Mun gane ko? Sai ya tambayi sauran abokai ya ce mana haga waye wannan. Mun gane ko? Kila Shu'bah. Sai aka san magana ‘yan daba da suke shaye. Yace mana haga cikin salo irin nasu. Sai aka ce da shi Shu'bah. Wancan shi ne Shu'bah. Sai ya ce Shu'bah. Waye kuma Shu'bah? Mun gane ko? Kadu Muhajjir suka ce wani mai karantar da ilimin hadisi ne. Faƙama ilaiki wa alaiki izarun ahmar, inda ka san ‘yan daba a yau in za a jefa rauta ko za a yi faɗa akan sa bandana irin jan kyalle din na a ɗaura. To haka su kuma a wancan lokaci duk wani wanda ya kai dodo ya kai kura a gane ko duk irin ‘yan daba irin wannan fitattu to sukan sa jan wando ne alamar su kenan. Da kaga mutum da jan wando to tashin hankali na nan wurin. Yana iya saran ka, yana iya tsi maka taron dangi, suna iya su share dukiyoyinku da awakanku da komai su saru kowa. To a lokacin yana cikin wandon shi na dabanci jan wando. Fa qala kawai sai ya tare al-Imam ya tare Shu'bah ibn al-Hajjaj. cikin tumbele da maye dan da dan shaye-shaye ne kanin yace haddathni karanta da ni hadisi fa qala lahu sai shi wancan babban malami shi Ubatu ibn al-Hajjaj sai yace ma anta min askabil hadith na ganka a jingul ana shakewa malam hayaki ya cika wuri kace in baka hadisi a wannan wurin yace kai ba dalibin hadisi bane fa uhaddithuka ballantana an karanta da kai hadisi fa ashara sakinahu sai ya zaro fate fate sai ya zara adda yine fa ashara sakina sai ya zare adda farakar wa qala tuhaddith wa tuhaddithni tahaddithni aw ajrahaka yace ko dai ka karantar da ni ilin karatun hadisi ko ka bani hadisi ko in daddatsa ka zabi daya ko ka fada man hadisi ko in sassare ka an gane ko da Shu'batu ibn al-Hajjaj ya lura cewa ka anabu daga keke ya zara adda ko ya kansa da adda ko kuma ya natsi ya fada mishi hadisi shine sai Shu'batu ibn al-Hajjaj yake haddathana Mansur an rubu'iyyin عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إجا إسنادي يكاو مسا إسنادي يتي تطيا ما يدوك سيكاو إسنادي يتي ما لمينا منصور شيكما ياجيو حديثي دقى ربوئي شيكما ياجيو دقى أبو مسعود shi kuma Abu Mas'ud ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce idza lam tastahi in baka jin kunyan kowa baka jin kunyan Allah baka jin kunyan bayin Allah baka jin kunyan manyan gari fasna ma shi'it to kai abinda kake so Allah yana na abadakata da ka annabi babban malamin hadisi ne a duniya da al-Imam al-Ka'anabi ya ji wannan farama sakina sai ya jifa da addab waraja ila manzili sai sauran abokan shi daga kauye ya shige gidansu fa qama ila jami'i ma kana indahu min ash-sharabi faharraqahu sai ya tinkari tukwane da aka tara burkutu da giya da wuyuyi da duk kayan barasa din nan duk kayan maye dukkan shaye-shaye din nan ya kona na konawa ya tsirar da tsirarwa ya zubar aka kona koken aka kona kwaya da ya kona su sai ya ce wa babarsa as-sa'atu askabi yaji'un na riga na ga yace ɗan uwan mai andaba dan na raba musu goran gayya su zo su same ni to in suka zo baba fa adfilihim wa qaddim at-ta'ama ilayhim to ku shigo da su gida ka san galibi irin sukan gagar iyayen ne sai abinda suka ce yace to in yan daba sun zo ki shigo da su gida ki ba su abinci fa idza akalu in suka ci abinci fa khabbirihim bima sana'atu bi sharab in sun nemi kayan shaye-shaye da na tsotso da kayan barasa to ki fada musu na kona wasu na sun tsarar da wasu mun gane ko daga nan wajen sai ya juya wa mazamin waqtihi ila al-madinati sai ya juya ya kama hanyar madina mun gane ko falazima malik ibn anas sai yaje makarantan imamu malik ibn anas ya yadda addansa ya yadda kokaransa ya yadda barandaminsa ya yadda dukkan wata aska a gane ya tare dan wando kayan dan daba ya kuma tuntsirar da kayan shaye-shaye ya tuba daga jin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam guda daya ya ji hadisin ne a wajen Shu'batu ibn al-Hajjaj sai ya tuba Allah ya kimsa masa shari'a sai ya je Madina ya bar Basara daman a wannan a garin Basara ya afku sai ya bar garin Basara sai ya tafi Makka ya tafi Madina wajen Imam Malik ibn Anas ya je ya zauna gaban sa fa asara anhu ya dinka daukan hadisi wajen sa har sai da yayi gari ya zama babban malaki falamma raja ila al-Basara da ya dawo garin sa na haifuwa garin Shu'batu ibn al-Hajjaj garin Basara wa kadama ta shuba ko lokacin da ya dawo daga makaranta ya dawo daga Madina ya tumma Shu'batu ibn al-Hajjaj ya riga ya rasu ba ma sami'a minhu ghayra hadha al-hadisi bai ji wani hadisi wajen Shu'batu ibn al-Hajjaj ba in ba wannan hadisin na hadisin idza lam tastahi ba an gane ko to jama'a kun ji irin ɗan daban da in an musu wa'azi sukan ji mai sukan ji wa'azi da haka kai ma muna maka wa'azi kai dan uwana ya kai kanina ya kai wana ya kai dan uwana ina kiranka ka ji tsoron Allah duk abin da kake sha albarkacin wannan wata ka daina ka daina shan giya in kana shan giya ka daina shan wiwi in kana shan wiwi ka daina shan kokel in kana shan kokel ka daina shan taba in kana shan taba ka ji tsoron Allah mun gane ko kafin nan akwai babban malami wato Malik ibn Dinar duk dalibin ilimi ya san Malik ibn Dinar wanda yake babban malami ne a cikin addinin musulunci Malik ibn Dinar Malik ibn Dinar shi ma asalinsa dan shayi-shayi ne yana shayi-shayi sannan sai ya auri wata mata yana son ta sai ta haifa masa wata ƴa ya yarinya karama to yarinyar tunda ta fara rarrafe in babanta ya zauna yana buka taba yana buka wiwi yana shan kayan maye sai yarinyar ta rika da ta dan daddafa jikin shi sai ta rika kai hannu bakin shi tana bigewa tana fike mishi abin da yake sha na wannan kayan maye din in na ruwa ne tana zubarwa in na hayaki ne tana bige shi a bakin shi tana ta haka shi ne bai daina ba yana ta shayi-shayi shi da ta kai shekara biyu sai Allah ya mata rasuwa ko da Allah ya mata rasuwa bayan ta yi kwanaki da rasuwa yake ba da labari ya ce wata ran a cikin watan Sha'ban a wani dare ya caku ya sha wiwi ɗin shi ta yi mashi karo ya caku sosai ya ce ya kwanta wallahi ko iya tashi ya yi sallah bai yi ba an gane ya ce a wannan daren tunda ya kwanta aka kira Isha bai iya tashi ma ya sallar Isha ba ya ce to a wannan daren sai ya mafarki ya mafarkin alkiyama ta tsaya amma ga wani katon maciji yana biye da shi a baya ya ruga a guje yana jin tsoron macijin sai suka haɗu da wani tsoho sai ya nemi agajin tsohon ya ce don Allah ka taimake ni ga wani katon maciji nan yana biye da ni a baya sai ya ce wallahi ni tsoho ne ba ni da ƙarfi ka ƙara gaba wala Allah za ka cimma waɗanda za su taimake ka ya ce shi ne sai na ƙara gaba sai na ga wani manya-manyan gidaje ya ce ina zuwa na buɗe ƙofan gida sai ga yarinyar nan tawa wacce ta rasu da ta shekara biyu mai bige man kayan maye ɗin nan in mai bige mishi kayan maye in yana ta ya ce sai ta taso a guje sai ta dafa shi tana dafa shi shine sai yake ihu yana kuka yana cewa ga maciji nan yana biye da shi a baya ga maciji nan yana biye da shi a baya to shine sai yarinyar ta ja shi cikin wannan gida sai ta je ta zaunar da shi yarinyar sa ce yar shekara biyu a mafarki yake ganin wannan da ta zaunar da shi shine sai ta karanta mashi fadan Allah madaukakin sarki alam ya'ni lil ladina amanu
alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fa tala alayhimul amad فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ
الله تعالى يقول أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَحَرْ يَنْزُلُوكَ تِيبَي يِبَغَ مُمَّنَيْ أَنْ تَقْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ اللَّهِ ذُتِي يَسْوَ تَكَلُوهُ تَقُومَ أَغَى اللَّهِ أَجَيْنَ شَيْ شَيْ يَارِيَنْ سَيْتَبِيَا مَشُوا وَنَّا آيَا حَرْ يَنْزُلُوكَ تِيبَي يِبَغَ مُمَّنَيْ na daina wannan shayi-shayen mun gane ko to shine sai yarinyar ta bashi labari ta ce to baba kaga wannan katon macijin da yake binka miyagun aikinka ne ni shayi-shayi da kake su ne suke binka wannan tsohon wanda ya kasa tare maka katon macijin nan ayyukanka ne da ka riƙa yi na alkhairi ɗan kaɗan ba su da ƙarfi macijin ya fi su ƙarfi ya fi shi ƙarfi shine Allah ta'ala nuna maka abarci yarinyar take karanta masa duk a mafarki yake ba da labari ya ce to yana yin haka kawai sai ya farka yana farkawa daga barci sai ga ashe bacci yake duk abin da ɗan nan ka ji duk mafarki ne a mafarki ya ga wannan macijin an gane ko yarinyar sa dai kam ta riga ta rasu amma da ya mafarki sai gashi ya ganta kuma sai yarinyar tana masa nasiha sai take masa nasiha a cikin baccin nasa kuma dama tun kafin ta rasu tana jinjira tana rirrife in ya kun yana shayaye ta kan buge kan shayaye mun gane yace to fa tun da ya farka daga barci shine sai ya ga ya kamata ya tuba daga shayaye sai ya tuba yake yayi shan wuyi yake yayi shan kwaya yake yayi shan komi in ba abin da Allah ya halasta masa ba sai ya nemi malaman addini na gari sai ya fara karatu to kafin haka Allah ya azurta shi da karatu mai yawa sai da ya zama babban malami duk duniya duk inda wani ɗalibin ilimi yake in ka ce malikum ni dinar to babban malami ne mun gane ko wannan ƙarfafa gwiwa ce ga dukkan wani ɗan shaye-shaye wallahi za ka iya daina shaye-shaye kuma ka rungumi wani abin da zai amfane ka a duniyarka da lahirarka kuma Allah ta'ala ya sa kai fice a cikin wancan abin ina tabbatar muku dukkan wani wanda ka ga ya kama wani aiki na banza kuma ya yi suna ciki to inda zai kama aikin kirki ma zai yi sunan ciki an gane ko? Domin da yadda kake kallon wani ya ce ga daba an san shi da wannan daba ya jahara to akwai wanda zai shiga daban ma ba za ma a san da shi ba to amma wanda dukka ji ya yi fice a wani harka ta daba da shaye-shaye inda zai saki da shaye-shayen ya saki harkan daban ya dawo harkan neman ilimin addini ilimin boko sana'a kasuwanci to nan ma haka Allah ta'ala zai ɗaukaka shi mun gane da haka in shaye-shaye musamman matasa ku gano irin ƙalubalen da ke gabanmu a arewacin Najeriya shaye-shaye yana mai da mu baya ƙwarai da gaske ku kiyaye shaye-shaye mun gane ko ku kiyaye shaye-shaye kuma inda za ku tuba ku kyautata niyyarku wallahi kuna iya fice a wani aiki na alkhairi ko na neman kuɗi ko na neman ilimi ku fice a wannan layi a wannan bangare Allah ta'ala ya daga muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana gudunmuwa malamai da yawa sun dade suna rubuce-rubuce kan shaye-shaye don su nuna wa duniya haɗarin shaye-shaye da yadda shaye-shaye kan maida al'umma baya kaɗan daga ciki zan ambata mana misali al-Imam Ibn Taymiyyah Abul Abbas ya rubuta littafi mai suna Tahrimul Hashish duk ɗalibin ilimi bai dace musamman a zamanin nan ya zambe da wannan littafin ba sunan littafin Tahrimul Hashish na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah in aka ce al-Hashish wuyi kenan sunan wuyi da larabci al-Hashish al-Hashish shine wuyi an gane ko to Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta littafi ya sawa littafin suna Tahrimul Hashish duk bayanan da kake bukata na hikima da azanci da dalilan shari'a cikin Al-Qur'ani da hadisi da maganganun manyan malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya tara a cikin wannan littafin ya karanta ya kai dan uwana sannan babban malami al-Imam Ibn Hajar al-Haytami shi ma ya rubuta littafi sunan littafin sa Risalatun fil Hashish na al-Imam Ibn Hajar al-Haytami Allah madaukakin sarki ya gafarta masa sannan kun ga gashi ya rubuta wani littafi kun gan shi nan az-zawajir an iktiraf al-kaba'ir na zo da shi saboda in lokaci ya bamu akwai abin da nake so mu karanto akai kan wannan matashiya na abin da ya shafi harkokin shaye-shaye waɗannan malaman da ne suka yi rubutu akan shaye-shaye a cikin wannan littafin az-zawajir an iktiraf al-kaba'ir musamman ya bude babi akan al-mukhtarat kayayyakin shaye-shaye generally dukkan kayayyaki da ake sha ai tumbele ai marisa ai abuku ai maye to gaba daya ya tattara su anan ya kawo dalilan shari'a akan cewa haramun ne sannan kun ga wani littafi nan sunan littafin al-khulasatul muhdat lil ahibbati wad du'at al-khulasatul muhdat للأحبة والدعاة في الأقائد والعبادات والمعاملات na babban malami Taha Sayyid Albindi. Babban malami ne kware da gaske, malami ne ba misiri. A wannan littafin ya bude babi kan shan taba. An gane ko at-tadkhin shan taba. Taba sigari wannan da kuke kallon ta kowane layi ka cin wani na buka taba sigari. To ya bude babi akan shan taba, ya bayanin hukuncin shan taba. A ciki dai ya tabbatar da cewa cikin shan taba akwai zubda mutunci. Domin dai yadda kake in kana shan taba ba za ka so sirkinka da ka ba yakka ya gan kana shan taba ba. Wallahi akwai wanda ya taba bani labari a Zaria, yace min shi dalilin shi sai daina shan tabar sa. Yana cikin shan taba sigari, yarinyar sa an sa mata biki. Sirkin shi da yake kauna shi uban yana san yaran. Ya dauki yashi yaran yazo yana neman auren yarsa, kuma na tsatsan yaro mai addini mai tarbiya, ga arabu ga boko ga sana'a. Sai ya sa san yaran are zai auri babban yarsa. Yace to abinda ya dame shi rannan ya shiga wani kwana yana shan sigari. Wallahi sai ga yaran nan wannan sirkin nashi kawai yazo zai wuce. Yaran ya dukar da kai shi ma kuma ya yadda taban ya taka, amma ya riga ya gan shi hankalin shi ya tashi ya dukar da kai. Yaran ya cika da jin kunya, shi ma uban ya cika da jin kunya, ya cika da jin kunya, ya ce wallahi malam tun daga ranar duk inda na ga taba sigari sai in ji haushinta nake ji. Ya ce daga ranar in ya tantama sai ta bashi haushi, saboda ta ja mashi zuban mutunci a wajen wanda yake jin kunya. To wannan dalilin yasa ya kawo dalilan shari'a akan wajibcin kiyaye mutuncinka. Yace shan taba haramun ne. Abu na biyu, mun gane ko, yace duk yadda kaga mutun yana shan taba fa ba zai so dan shi ya sha ba. In kana shan taba ba ka san danka ya sha sai dole. An gane ko, idan kana rabbul bait bi dufi dariban bashi mato ahlul bait kullukum raqan, kuma kai kana sha danka ba zai sha ba, Allah ya tsare. To shine sai ya kawo dalilin da yasa taba ta haramta. Dalili na biyu, yace taba na daga cikin abubuwan da suke cutarwa ba sa amfanarwa, hatta su kansa kamfanin taban suka rubuta a kwalinta cewa ma'aikatan lafiya ta tarayya ta tabbatar da cewa shan taba sigari hadari ne ga rayuwar mai sha. Ai suna rubuta wannan balo-balo ko tallanta za su sai sun yi wannan bayanin. Abinda za ka siya da kudinka ka sha din nan hadari ne ga rayuwarka. To shi ko Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin sufofinsa yana halatta abinda ke da amfani ga kwakwalwa kuma ke da amfani ga gangan jiki, amma yana haramta duk abinda ke cutar da kwakwalwa ko ya cutar da gangan jiki. Ita ce ayar da muka sha karantawa a nan, alladina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban fit-taurati wal-injil ya'muruhum bil-ma'ruf wa yanhaahum 'anil munkar wa yadhu 'ankum ithrahum wa yuhillu lakum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaykum al-khaba'ith. Kaga cikin dabi'un Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da halayensa da sifarsa, yana halatta duk abin da zai sa gangan jiki ya ƙara lafiya, kwakwalwa ta ƙara haɓaka. Sannan Annabi yana haramta yin amfani ko sha ko cin duk abin da zai sa kwakwalwa ko gangan jiki rashin lafiya ya ciyar da su baya. Wannan sifar ma'aikin Allah ne. Shi wannan malami ya tabbatar da cewa shan taba haramun ne da wannan dalilin har wa yau. Sana abu na uku, cikin shan taba akwai tozarta dukiya. Akwai tozarta dukiya iza'atul mali, yin amfani da dukiya ka kashe dukiya cikin abin da ba zai maka rana a duniya ba zai maka rana a lahira ba. Mun gane, ba zai sa ka kiba ba wani kwarjini da zai kara maka ba abin da taba sigari ke karawa a jikin dan adam sai cuta da wahala kawai. Domin hayaki kai ta durawa mota kanta fa inji ne karfe ne, amma fidda shi take fidda hayaki take sai kai ka rika zuka. An gane, duk karfin inji samun lafiya ga shi ne ya rika mai ya fitar da hayaki, amma ya dinga kimsa hayakin a ciki ba, kai ko ka zuka ko kuma sai ka zuka kuma yau sai ka fitar da rai ka haɗe rai. To yadda gobe ai kaga za a samu matsala sai yace to wannan akwai iza'atul mali tiki kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace innallaha karaha lakum salatan innallaha karaha lakum salatan Allah ya kyamatar muku da abu uku ya haramta muku aikata su an gane ko na daya iza'atul mali tozar ta dukiya na biyu kasratu su'ali yin tambaya ta kure mun gane ko waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya hana fi na ƙarshe shine kila waqala jita-jita ya da jita-jita sannan abu na hudu daga cikin dalilan da malamai suke dogaro da su su haramta shan taba sigari shine taba sigari ta kan kai mutum zuwa ga rashin lafiya rashin lafiyar da zai kai ka zuwa ga halaka Allah kadai ya san wanda taba sigari ta yi dalilin mutuwansu da za ka je asibiti ka nemi likitocin wannan bangare statistically su baka lissafi ina tabbatar maka za ka ji dimbin mutane wanda sanadiyan shan taba suka kamu da wani tari mai zaki a ƙarshe ba a shawo kan matsalan ba sai da aka samu matsala ai ba daɗewa ma ina karanta wani article a cikin wata jarida wata ɗaya daga cikin matan da suka zanto first lady a ƙasar nan tana bayani kan mijinta wanda ya shugabanci ƙasar nan Allah ya gafarta masa sai bayani cewa na daga cikin cutar da ta kashe shi ta ce shan taba sigari da yana mata shi na karanta wannan matan wani shugaban ƙasa ne da ya kasance ya kasance ya shugabanci a ƙasar nan ta ce daga ta ce babban abin da ya kashe mijinta shan taba sigari da mun gane ko gaskiya ne ko ba gaskiya ne ba bincike da tabbatarwa ya tabbatar da cewa shan taba sigari yana iya zama dalilin ajalin dan adam to duk abin da zai iya zama dalilin ajalin dan adam to shikenan ya zama halaka Allah ko ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku kai kanku zuwa ga halaka sannan a kusa da ƙarshe malamin nan yace kun ga cikin shan taba sigari akwai cutar da wasu izrarul akharin wanda bai shan taba su kana shan taba cikin jama'a ka musu hayakin shi ma zai zo harin ta ba dadi ka cutar da shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la darara wala dira an gane ko sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a kance ya faɗa mana cewa la tadula qadama abdin hatta yus'ala an 40 a ran gobar kiyama ba wanda zai iya tsallake saradi sai an masa tambaya hudu na daya an umriki fi ma afna za a maka tambaya kan rayuwanka tunda ka balaga har ka mutu ya kai da rayuwarka wa an shababihi fi ma abla za a maka tambaya game da kuriciyanka ayyamu shababati fagtanimha ala wa ayyamu shababati la tadumu za a maka tambaya kan kwanakin kuriciyanka ya ka karar da kuriciyanka mun gane ko sai a maka tambaya kan wannan sannan abu na uku wa an malihi min aina tasaba sannan za a tambayi kowa kai ina ya sabo kudinsa a haram ne ko a halal sannan tambaya ta ƙarshe ita dai dukiyar wa fi ma anfaqa ina ya kashe ta sai a maka tambaya ina ka sabo kudi kuma ina ka kashe to sai ka ce ya Allah na sabo kudi na a halal amma na kashe wajen siyan taba mun gane da haka waɗannan dalilan suka sa mai wannan littafi al-khulasatul muhdat ya tabbatar da cewa shan taba sigari haramun ne wanda ya sha ya samu zunubi Allah madaukakin sarki ya hana Allah ta'ala ya gatar da dangane da sauran kayan maye kuwa da wuyi da koken da taba da shallasho da tsohuwar jarida duk kasan kayan shaye-shaye na suna nan da yawa da totolin shi ma suna mai da shi kayan shaye-shaye da sauran kayan da suke sha su marisa su kwakwalwarsu ta juya to an haramta komi da ya shafi harkan shaye-shaye an gane ko ko mun kankantanta in dai abu na rikitar da kwakwalwa to na abin haramun saboda shi ke jan ta'addanci gusar da hankali ka kawo hauka yawan ta'addancin nan da ke faruwa a arewacin Najeriya ko ta'addanci na 'yan daba ko ta'addanci na 'yan ta'adda wallahi duka akwai hannun shaye-shaye ɗan daba ba za su iya tsare-tsaren da suke yi ba sai sun sha wani abu haka ne sannan 'yan ta'adda rashin tausayi da rashin imani da suke nunawa wallahi abin da ke lidin din su zuwa ga haka shayi-shayi ne da suke na ga annuno suna da shayi-shayi shayi-shayi mugun aiki ba barnan da ba zai iya kai mutum zuwa gare shi ba mun gane da kyau Allah madaukakin sarki ya tsare mu duk wani wanda aka kama yayi barna inda ɗan sanda za su tambaye shi suna interview da shi me kake sha zaka ji irin kayan shayi-shayin da yake sha shi yasa dole iyaye a sa ido shugabannin anguwanni a sa ido a samar da kungiyoyi na sa kai domin dakile shaye-shaye cikin al'ummarmu an gane ko kuma ka'ida annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce dukkan abin da ɗan ƙanƙanin shi yana sa baye to babban shi ma wannan abin haramun ne bai halatta ga musulmi ya yi amfani da shi ba kayi maye-maye kuma kayi shaye-shaye kuma bai halatta kai kyauta ga wani ka ba shi taba ko ya baka ba kai baka ba wani taba kun ba a baka karɓa duk haramun ne in kai kyautar taba ka saba ma Allah in aka baka kyautar taba ka karba ka saba ma Allah an gane koda kai baka sha sai ka zunta to ba dama ka ba bi sha ka saba ma Allah dan Allah mun fahimci wannan da kyau sai dai a kuna ko waɗanda ba musulmai ba ba a ba su kyautar kayan shaye-shaye haramun ne ina fatan mun gane sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba mu wata ka'ida babba yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk mutumin da ya imani da Allah da ranar lahira fala yaqut ala ma'idatin tudaru alayka alkhab to kai ya zauna a jangul din da ake shan kayan shayi-shayi samari din kuna son ku kiyaye shayi-shayi ku daina zuwa dabar da ake sha dandali majalisin da ake zama a sha shayi-shayi jangul din yan shayi-shayi ku daina zuwa domin in kana abokantaka da dan shayi-shayi to shikenan adawal balidu a wato adawal balidi ilal jalidi sari'atun nan da na sai ga kai ma ya rube ka sannan ku sani Allah bai sanya mana magani cikin kayan shayi-shayi ba duk kayan shayi-shayi haramun ne ai magani da su mun gane ko haramun ne babban malami al-Imam al-Qardawi a cikin littafin shi al-halal wal-haram ya fitar da ka'idoji masu tsada akan abin da ya shafi kayan shayi-shaye ɗan uwa ɗaliban ilimi mu sami littafin alhalal wal haram mu karanta Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon nisantan waɗannan biyagun abubuwa to cikin ɗan lokacin da ya rage mana mala abubakar gumi ya ce mu dawo cikin littafin raddul azhan ina fagganin muna da ɗan lokaci ko yawa muna da minti biyu ko ya ce wa yartubu bis-su'ali anin nafaqati marratan akhar sannan bayan Allah ta'ala yi magana a kan ciyarwa a kwanakin bayan ba kuma ta ba mun karanta ayoyi an gane ya tsanu na kama za yin fiku na kulma an faktun min shai'in falil walidaini wal aqrabi na kuntina ko to daga nan kuma sai aka zo aka yi magana kan shaye-shaye din nan shine ya ce to wa yarjubu bis su'ali an in nafaqati marratan akhar mun gane ko marratan ukhra to yanzu a karo na biyu Allah zai kara dawowa yayi magana akan ciyarwa kuma har wa yau lidalalati ala kaunin nati ala ahwalihim ko ahwalin mukhtalifa saboda ai mutane sun kasance suna tsintan kai a halaye daban-daban fi awwal al-amri musamman a farkon musulunci wali bayani anna sahabata kuma Allah zai kara zuwa anan ya kara yin bayani kan ciyarwa a karo na biyu saboda su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallamu kullal qiyadati lillahi walin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun miƙa jagorancin al'amarin su na addini da al'amarin su na rayuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi sahabi ya dauka ba abinda zai yi a hidiman addini ko hidiman rayuwa sai in ya ji daga manzon Allah ne Allah yake so ayi mun gane wa yas'aluna as'ilatan mukhtalifa su sahabbai suna da yawan tambaya masu daban-daban fi awqatin mutanawwi'a suna yin waɗannan mabambantan tambayoyi ne a lokuta mabambanta fi shay'in wahidin akan abu daya sai su tambaya kala-kala akai an tambayi Abdullah ibn Abbas aka ce gafarta malam da me ka tara ilimin ka sai ya ce bi lisanin saqulin wa qalbin aqulin na tara ilimi na ne bi lisanin saqulin da harshe mai yawan tambaya sai zuciya kuma na tsaddiya wacce take da ingantaccen hankali mai fahimtar karatu fa qala ta'ala sai Allah ta'ala yake wa yas'alunaka ma za yunfiquna sabanka suna tambayar ka me za su ciyar ai ma qadruhu menene kwatan kwatin abin da za su ciyar kul to ka ce musu kullahun ka fada musu anfiqul afwa ku ciyar da abin da ya rara bayan abin da ka ci to abin duk da ya rage maka ya saura to ka ba bayan Allah saboda Allah ai alfadala min alhaja abin da ya rage daga bukatun ka bayan kai ka biya naka bukatun ka ta kai da iyalanka to duk abin da ya rage maka a cikin bukatun ka na wannan yinin to sai ka ba kuma bukata ɗan uwanka wala tunfiqu ma ta'taduna ilayhi ba a ce ka dauki abincin gidanka wanda kake bukatun ka ci kai da iyalanka sai kai ka hakura ku kwana da yunwa ka ba wasu ba a'a ba haka aka ce ba wato tsayyuhu anfusakum karkuto zarta iyalanku karkuto zarta kawunanku ta hanyar kyautar da abinda kake da bukatar shi a cikin gidanka wa fi qira'atin bil rafi amma a wata qira'ar cewa ake yi kulil afu an gane ko maimakon kulil afwa a wannan qira'a ta alaran ba ya karanta mana to akwai wata qira'a mai kulil afu wata ake sa damma kamar misali abu amru yana karantawa ne yake kulil afu sauran babul qurra su ne suke cewa kulil afwa mun gane ko ana kaddara kuwa inda za a ce kulil afwa ai kul huwal afu abinda za ku ciyar shine rara abinda ya rage kazalika kama bayyana lakum ma zukira kamar yadda kaji Allah ya ambata maka karatu a baya yubayyinullahu lakumul ayati haka Allah ke muku bayanan ayoyi la'allakum tatafakkaruna ku kwai tunani akan abinda kuke ji na wa'azi mutunatu Allah ta'ala ya bamu ikon aiki da abinda muke karantawa Allah madaukakin sarki ya mana gudunmuwa ya taimake mu ya rufa mana asirin mu duniya da lafiya ya bamu abinda zamu ci mu sha mu sutura Allah madaukakin sarki ya shirya mana ƴaƴan mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya kuwan muslimi kamar yadda aka saba muna da bayanai kamar haka na farko dai uwar kungiya ta kasa jama'atu izalatul bid'ah wa iqamatus sunnah Allah madaukakin sarki ya taimakawa jagororinta ya kare mana wannan kungiya daga dukkan shari ya tsayar da mu kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun aiko da rasidai da za a tsayar da wannan rasidai din domin ayyukan addini na wanda wannan kungiya ta sa a gaba kun sani jama'atu izalatul bid'ah wa iqamatus sunnah akwai aikin gina jami'a a gabanta gini kuma yayi nisa in ka ji abin zai baka sha'awa da sauran aikace na gudanar da addini hatta wannan fastin din jama'a abu ne mai cin kuɗi wannan fastin din an tura malamai dazu sakatare janan na kwamitin tafsiri din na ƙasa ya kawo mana ziyara a nan wajen tafsirin matan aure sama da mutum 1000 kungiyar izala ta tura suna tafsiri a Najeriya da wajen Najeriya so haka duka abu ne mai wasu bukatun kudade to akwai rasidai da za a samu wajen yan agaji mun kaddamar da sai da wannan rasidi a wannan majalisi namu na tafsiri daga yanzu da Allah ga ko yanzu dinnan yan agaji suna nan a bakin gidda sauransu a karba wajen su akwai na 500 ina tsammani da na 200 da sauransu a raba yan agaji duk wanda yake da niyya sai wannan rasidi din in ya siya za a tattara kudaden ne domin a ci gaba da aikin kungiya da su ma'ana ayyukan addini Allah ta'ala ya taimake mu abu na biyu kuma a kokarin da muke yi na hada gudunmuwa domin tallafa ma marayun wannan gari a yau 22 ga watan Ramadan a jiya mun kwana da 447 da naira 20 to dazu da safa da aka nemi gudunmuwa an samu 6210 to sannan yanzu da yamma kuma an samu naira 16 da 345 Allah ya saka da alheri Allah ya mayar muku da sabon arziki wanda ya sa kwandalan shi Allah ta'ala ya mayar da ita Dubai da aka jumallan kudin da muka tara yanzu domin marayu muna da 429 kaga mun wuce mata kenan zuwa yanzu sai dai kuma yau sun kara neman gudunmuwa to a san da suka samu da 575 Allah ta'ala ya taimake mu ga kuma account muna fatan a rika turawa 00 10 19 82 86 00 10 19 82 86 attach bank za a ga funtuwa opponent wato kungiyar marayun funtuwa Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ta'ala ya sa mana albarka Allah madaukakin sarki ya mana gudunmuwa ya hada mu aljanna firdausi ya hada mu aljanna firdausi kun ga dai lokaci na ta tafiya jama'a mu dage cikin goman karshen nan mu rabanya ibadu kan mai rauni kuma a rika zuwa wajen karatu da wurin kamar yadda aka ji gwani ya ciki jafiya da hankalin mu Allah ta'ala ya taimake mu mu dage mai ta tahajjudi kan mai sanyi kuma kan mu yadda da rudin yan bid'a masu kokarin su kade guyo mutane akan ibada a bare ne dan bid'a wani katon dan bid'a a Kano babban malami fa da ya sa babban alkaba da babban riga yace in ka zo kai sallar ishanka ka kwanta kai ta tusa abinka kai kai ta wati kai ta tusa abinka gari ya wai wayan wannan wadifar malami kenan yanzu abinda aka turo malamai kenan kai malami aikin ka fa ka hada bayin Allah da ubangijin su ka zaburar da mutane su kara kusanci ga Allah zama kana karfafan gurin su kana cewa in kai sallar isha abinka ka sha ruwa ka kwanta kai ta barci kai ta tusa abinka waye wallahi waye haka ake samu wannan takafu ba ko ba ku ji ba saboda Allah wai malamin addini ne yake faɗa haka to shi dai ya gama nashi yayin yana zuga mutane su daina sallar dare su daina tarawihi a daina tahajjudi a kwanta a ita tusa ana bacci kawai to ya gama wannan yau kuma sai ga wasu ƴan bid'a suna ce maka wai tahajjudi wai wai bid'a ne wai kai ka ji waɗannan mutane wanda ake dukan kirji ake rawa da mata da maza da mata da abubuwa na rikin kan gado jama'a yanzu wa har shi ne yake cewa wai sallah ma da za a yi da daddare a rika sunan kace-kace wa minan laili fata dirbi na bilatan naka qiyamul laili innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma ataakum rabbukum innakum kanu qabla zalika musinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun dukka ayoyi na akan sallar dare shi za ka hada da maulidi ka ce wai da shi ka gani ka tashi ya ayyukan ya ayyuhal mudaththir qum al-layla illa qalila wa ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila inna nashi'at al-layli hiya ashaddu wat'an to wato wadannan dalilan shari'a duk bai san su ba sai maulidi da bai da aya ko dai a cikin al-qur'ani sai ce wai duk hujjar tahajjudi sallar dare to zai zama hujjar ta maulidi ana karya guiwa dazu-dazu nan na ga wani ɗariƙar kadiriya da Kano su da suke da zikirul anfasi zikirul anfasi ɗan bashin wallahi haka ake zikirin za ka sun fara a hankali a haka za a yi kai shi suke ce mashi zikirul anfasi wanda yake da zikirul anfasi kuma gashi nan suna yi a gidan kadiriya har kwanan gobe wai shi ne yake cimma masu sallar dare yake ce musu wai suna bid'a kai ga bid'a nan a kofar gidanku sai wannan da ke da asali manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fito yayi sallar tahajjudin nan da ya fito yayi na kwana uku sai da masallaci ya kasa daukan mutane sai annabi bai fito ba a kwana na uku sahabbai suka yi ta kira as-sala as-sala bai fito ba da aka hada a sallar asubahi hadisi ne ingantacce ta kama za a mu zo mu karanta daga farkon shi har ƙarshe sai ma'aikin Allah ce wallahi ina jin kabbarbarin ku ina jin kiran ku na ki fitowa ne khashitu an tufrada alaikum ina tsoron kar mu in ci gaba da fitowa Allah ta'ala ya farzanta mana abin ya zama dole sai an ci gaba da yi a ƙara yawan salloli kenan kuma daga baya waɗansu ko su kasa shi yasa ban fito ba da kowa ya je ya rika yi a gidan shi dan kar a farzanta to yanzu da ma'aikin Allah ya rasu akwai tsoron farzanta wani abu in aka tambaye ka meye dalilin da yasa annabi ya fara ya bari me zaka ce tsoron kar a farzanta to yanzu abinda annabi yake jin tsoro na tsoron kar a farzanta da ya rasu akwai tsoron farzanta abinda ba farali bane a zamanin sa ashe abinda annabi yake jin tsoro ya kushe ko bai kushe ba to tunda ya kushe sai Umar ya dawo da shi an gane wani dalili yasa annabi ya daina to dalilin ya gushe ba zai faru ba kuma yanzu to sai Umar tunda ba sauran wahayi sai Umar ya dawo ya hada mutane a bayan Ubay ibn Ka'ab aka shiga yin sallar jira a cikin sallar jam'i a cika masallaci ana sallah a bayan Ubay ibn Ka'ab mun gane yau ko da ma'aikin Allah bai yi ba duk mun karanta ni da kuna annabi ya ce ku ruko da sunnata wa sunnatil alaikum bi sunnati wa sunnatil kullafa wai bai san wannan ba sunnan khalifofi shiryayyu abubakar yana ciki ko umar ba yana ciki to a can umar ya kawo wani aiki wannan aikin ya zama sunnan khalifan annabi shiryayye kuma annabi ya ce ku ruko da sunnan khalifofi na shiryayyu ashe in ruko da abinda umar ya akasa ban bata ba to ballantana umar shi ma ya kwaikwaya ne wajen ma'aikin Allah dan annabi ya fara ya daina to saboda umar ya ce ni'matul bid'atu hadhihi tun malamai ibnu hajar a cikin fathul bari yace bid'atul lugawiyya ake nufi bid'a lugawiyya bid'a a lugha a yare ai da ma aka ce bada'a yabta'u ba ana rufin ya fara ba ma talla da wannan abu da kwanan nan ka dawo da shi aka fara amma shari'a ce da aka yan uwa kar mu yadda mu sanyi mu rauni mu shigo itikafi in mun samu dama mu kuma zage mu ta karatun alqur'ani mu sallar dara'a fito tahajjudi a fito tahajjudi ga wanda ya samu iko wanda yaga cewa ba zai iya tashi tsakar dare ba to ya lalle kai yadda tarawihi ta kubuce masa in yayi isha kai tarawihi kai zama kai baka tarawihi ba kai baka tahajjudi ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya sa mana albarka gaba daya ya rufa mana asirin mu duniya da lahira rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين